Ana ta maganin cewa mata su fito, mata su fito, sai na ji a yankin mu babu wata macen da za ta fito. Kuma maganan 35% affirmative action din nan da ake ta magana na mata ba zai yi tasiri a yankin mu. Saboda ba a karfi mata su zamanto suna siyasa ba.
Kalubin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. Da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Ranar Litinin aka yi bikin ranar yara ta Najeriya, ranar da aka kafa a shekara ta 1994 da nufin karrama ƙananan yara da ke daga ƙasa zuwa matakin sakandare. Za mu ji abin da masu kula da lamura ke cewa a kan wannan rana. Yau kuma mun karɓi baƙuncin wata 'yar fafutukar kare haƙƙoƙin mata matashiya daga jihar Bauchi. Za ku ji kowa ce ce. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirarmu da kallabinmu ta mako, bari mu buɗe babin da nazari a kan ranar ƙananan yara a Najeriya, ranar da aka kafa a shekara ta 1964 da nufin karrama ƙananan yara. Sai dai masu kula da lamura na cewa wannan kwalliyar ba ta biyan kuɗin sabulu. Kamar yadda Maryam Garko, shugabar ƙungiyar da ke yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi tsakanin matasa da ake kira Lasfada ta shaida wa shirin kallabi.
Kowane yaro yana da haƙƙinsa, wanda yake buƙata a ce lalle-lalle ya samu wannan haƙƙi, amma kuma bai samu. Idan muka ɗauka kamar a harkar ilimi, an ce cewa miliyan 20.1 yara suna nan babu ilimi. Akwai matasa, akwai yara, amma kuma akwai ƙalubale da yawa wanda ya kamata yaran nan a ba su haƙƙoƙinsu. Akwai yara da yawa wanda suna nan yunwa ya agade su, babu abinci.
Yanzu haƙƙoƙin shi ne kike magana a kansu?
Yawa, haƙƙoƙin yaran nake magana, wanda kowanne yaro yana da haƙƙin cewa a ba shi ilimi na farko. Harkokinmu na ƙungiya mun je makarantu, akwai garin da ko kuma in ce miki ƙauyen da yaran mai an ce akwai abinci da za a ba su a rana, sannan za su
karatu. Kina ganin yunwa yana daga rashin samun abinci?
Ai, sai ka ci abinci ka ƙoshi, sannan ma za ka yi tunanin wani abu. Wasu yaran su ne za ki gansu suna barace-barace, wasu suna nan ba ma barin suke yi ba, sun fito ne su ba yanda za su yi, sun fito suna neman wa kansu yanda za su yi su ci abinci.
Idan kika ce ba a sauke musu haƙƙoƙi ba, akwai haƙƙi na iyaye, akwai haƙƙi na gwamnati a matsayinta ne kare haƙƙin 'yan ƙasa da kuma haƙƙin 'yan anguwa, ina ne ake gazawa, kuma me ya kamata a yi domin tabbatar da cewa yara sun samu kulawar da suke buƙata?
Na fara da gwamnati. Na ɗaya dai abu mafi muhimmanci shi ne gwamnati ta ba da tsaro a ƙasa. Idan akwai tsaro, to abubuwa da yawa za a same su. Saboda rashin tsaron nan ya sa yara ba dama su je makaranta. Iyayen yara ba za su je gona ma su yi noman da za su ciyar da kansu su ciyar da 'ya'yansu ba. Su kuma iyaye, akwai dalilai da yake hana su sauke haƙƙin 'ya'yan nan. Babu abinci ba da gamsu. Ina emphasizing ne on abinci saboda yana da muhimmanci sai ka samu wannan abubuwan hankalinka a kwance ka samu abinci ka koshi sannan ma ilimin ma da kake nema ma zai zauna ya sannan kuma hata wannan harkokin shaye-shayen nan da yake faruwa za ki ga so da yawa iyaye ne ba su sauke wa ƴaƴansa haƙƙi ba shi sa ƴaƴan nan suke fita suke shaye-shaye sani akwai yarinya da aka kawo mana ɗan shekara 18 tana shaye-shaye ta ce a ita tun tana shekara 12 ita take kula da kanta ita take ciyar da kanta ita take yi wa kanta sutura ita take ciyar da kanta saya aka ta samu haka saboda iyayenta ba sa mata so ta samu wani ya dauke ta shi yake ba ta duk wannan abubuwan tunda menene abubuwan da ya kamata iyayenta su yi mata ba su yi mata ba to kuma yanzu ta saba da shaye-shaye kuma ta saba cewa maza ne suke ba ta waɗannan abubuwan
to ba ma namiji wannan namijin na farkon nan bane yanzu ya zama maza ne ba mutum ɗaya ba
ai tana girma kin gane yariya ta fara ne daga shekara 12 har ta kai yanzu tana 17 to idan ba ya bude to kin ga ba a baka wannan haƙƙin nata ba da ya kamata iyaye su sauke a gida akwai kuma wani yaro shi ma yaron ɗan shekara 10 ne shi kuma group suke da shi irin wannan wanda babban cikinsu shekara 15 ne su abin da suke yi yaran shi ne su duka kwatan kayan mutane a unguwarsu waya shi jaka su ne ne kwace suke yi aka kama su wannan aka kama shi yaron aka ce ina ne baban shi yake aka kira baban shi aka tambaye shi ƴaƴan shi nawa yace ƴaƴan shi 19
to aikin me yake yi
yawa wai yana yin aikin katako ne a kunta kai ce shine gidan shi da inda suke dakunan su biyu ne matan shi uku ƴaƴa
19
ƴaƴa 19
to kin abinda nake so mu yi magana akai kenan domin an ce yawanci zaki ga idan aka yi magana a dinga sanin yadda za a haifi yara a kiyaye haifan yaran da ba za a iya kula da su ba sai mutane su danganta shi da addini kuma idan za a yi alfahari da ɗa na tabbata babu wanda zai yi alfahari da ɗan da ba shi da tarbiyya me ya kamata a yi ta yaya za a ɓullo wannan ƙalubalen na haifan ƴaƴa da yawa da mutum ba zai iya kula da su ba domin kin ce wannan misali aikin katako yake yi ga mata uku
yawa akwai abin da suke yi yanzu sai a ce wai gidan kwana wanda yara sai su dinga tafiya wani gida kamar gidan makota haka ana a nan suke kwana da haka zaki ga ana shan kwaya wasu ana koya musu wasu ana musu ciki yara to kin ga irin wannan kuma sai malaman mu sun shigo sun tashi tsaye sun nuna wa mutanen mu cewa wannan abin da ake cewa Annabi ya ce a hayayyafa domin yayi alfahari da mu sai sun nuna musu cewa Annabi bai ce ba ka da kuɗi ba ka je ka hayayyafi yara ka bar su a titi ba to sai sun yi fito ba malaman mu sai sun fito sun nuna sannan kuma mu kan mutane a jada wayarwa da mutane kai sosai sosai balle mutanen karkara akwai wani program da muke wanda alhamdulillah mun fara ganin abin nan din shi gaskiya muna wayarwa da mata kai irin wannan to yanzu sun fara zuwa suna yin family planning kin gane wanda ba za su ƙyamu suna ƙyamatar abin to amma sai muka nuna musu ai ba a ce kai ka ku haihu bane amma kuma akwai lokacin da ai tazara ake so wanda za ku iya kula da ɗan ku to sai mutane an haɗu ƙungiyoyi sun haɗu ana ta wayar da kai wani yana yi ne bai sani ba wasu ba su da ilimin abin ba su da wayewar abin to sai an fito ana nuna musu ana fahimtar da su malamai kuma su ma sai su yi nasu aiki sannan wannan abin zai abu ne sannan gwamnati kar ta dinga kauce kai a abubuwa kar ta dinga kauce kai a irin wannan abu saboda idan kika duba to ai gwamnatin ce a ciki saboda hankalin kowa ya tashi an hayayyafi yara wanda sun zama ƴan daba sun zama masu kwacen waya sun zama masu kashe-kashe ina al'umma ana To kun gani sai duk an tashi gaba daya isa collective abin nan wanda kowa da masu unguwannin da malamai da mu kan mu ɗan unguwannin da kowa da kowa da gwamnati a haɗu a yi maganin wannan abin a wayar da kan mutane.
Yaya kike kallon kamun ludayin wannan gwamnati na shugaba Bola Ahmed Tinubu a game da ta kula da haƙƙoƙin yara da matasa? Idan kika yi la'akari kwanan nan aka kaddamar da shirin baiwa ɗalibai bashin karatu, na san cewa ba batun karatu ne kawai haƙƙin yara ko kuma al'umma da ya rataya a wuyar gwamnati ba.
Gaskiya ne, to kin ga wannan ma ai an samu ci gaba, saboda wani yaron a dalilin rashin kuɗin makarantar nan zai daina karatu. To yanzu an baka jari, ko zan ce an baka rance wanda za ka biya ka ƙarasa karatunka, kun ga an taimake ka. Kuma idan kika duba ai an ce ma waɗanda suka yi za su yi bautar ƙasa, kuma an fito musu da irin nasu wanda za a taimaka wa waɗanda za su yi sana'a shi ma da kuɗi wanda za su taimaka wa kansu. To kin ga wannan dole mu yi wa gwamnati kyakkyawan zato. Kuma in kika duba gwamnoni ma yanzu an ci gaba gaskiya, tunda yanzu an shiga sosai maganar a matasa. To an gani ai matasa duk inda duk ƙasar da kake da matasa ita ce kake da arziki. To mu ne yasa ba za a taimaka wa matasan nan ba su yi aikin su har su zama mutanen kirki.
To ba iyakati kenan ba, mako mai zuwa za mu ji abin da iyaye kuma malamai mata ke cewa akan wannan rana da kuma yadda za ta iya yin tasiri a rayuwar ƙananan yara. Yau shirin kallabi ya karɓi bakuncin wata 'yar fafutukar kare haƙƙoƙin mata da ta taɓa nuna sha'awar tsayawa takara, sai dai haƙƙarta ba ta cimma ruwa ba. Waƙa aka ce a baki mai ita tafi daɗi, ga kallabin mu ta mako.
Sunana Zainab Muhammad Bununu, ni yar Zahar Bauchi ce, sannan kuma haifafiyar Bununu ƙaramar hukumar Fafilewa. To ni an haife ni a Port Harcourt ne, River State kenan, mahaifina soja ne. Babanmu bayan ya rasu mun ɗan yi rayuwar maraici kaɗan, bayan ya rasu aka dawo da mu arewa. To mu na zo na fara karatu primary school a Bununu primary school, na zo na ƙarasa primary school ɗina a Kobe primary school, sannan na zo na tafi makarantar mata na Jihar Bauchi, Jiji Bauchi kenan, Jiji Bauchi, na zo na ƙarasa secondary school ɗina a wannan Jiji Bauchi. To bayan haka kuma sannan na zo na yi aure, kafin ma in gama secondary school na yi aure. Saboda rayuwar maraici sai ya sa karatu yana so ya ɗan yi tangata. Bayan da na yi aure sai mai gidana ya maishe ni na koma makaranta. Na je na ƙarasa makaranta na dan da na gama primary school ban samu tafiya a secondary school ba. Sai da na yi aure tukunna sai mai gidana sai ya tura ni na je na ƙarasa karatun secondary school. To bayan na gama kuma na ci gaba da zama haka a gida. Ba wani abin da nake yi sai ni na nuna masa ina son gaskiya in shiga hidimar siyasa. Don ana ta maganin cewa mata su fito, sai na ga a yankin mu babu wata macen da za ta fito. Kuma maganin 35% affirmative action ɗin nan da ake ta magana na mata ba zai yi tasiri a yankin mu, saboda ba a karɓi mata su zamanto suna siyasa ba. Sai na ɗan ba shi shawara haka. Na ga sai bai yadda ba dai, kin san abun da kamar wuya a ce wa matar aure ta ce za ta fita yi siyasa. Na ɗan shawarci mahaifiya na ita ma da yake tana siyasa, to sai ta ɗan ƙarfafa ni a kai. To aka ne fara haka, na har na fara ina son in yi takarar shugaban ƙaramar hukumar Fafilewa. Mun jajje tarurruka da dama, sannan na bar wasu tarihi na daga baya. Ni uwa ce kuma ina da 'ya'ya, ina da yara na 5. mata biyu maza uku matan su ne na farko mazan kuma su ne na wanda suke karshe to iya dan takaitaccen tarihi na kenan da zan iya faɗa
akwai abubuwa guda biyu da kika ambata a cikin wannan takaitaccen tarihin da kika bayar na farko ilimin mata na biyu a shiga harkokin siyasa a fannin mata mu fara da harkar ilimin mata din nan akwai mata da dama da suka samu kansu ya zama dole su shiga aure kamar yadda kika yi sabili da wani lokaci al'ada wani lokaci addini wani lokaci kuma halin rayuwa da aka samu aka shiga liman magana kan batun harkar ilimin mata din nan
gaskiya harkar ilimin mata yana da matukar muhimmanci dan ni ban samu ban ma san muhimmancin shi ba sai da na samu kaina a ciki dan bayan da na zo na jama secondary school da na zo na shiga harkar siyasa sai na ji ina son ƙara karatu dan bayan da zan iya kasance ka ce za ka yi gwagwarmaya ba tare da ilimi ko da duhun kai ba to saboda haka idan har mace ko da ni a koda yaushe ina faɗa ko da kasuwanci zaki a gida ya kasance kina da ilimin da zaki wannan kasuwanci domin kasuwanci shi ma sai da ilimin tukunna kai shi duk abin da zaka yi na gwagwarmaya na rayuwa musamman ga ƴa mace wanda ita ma a gida ko da kina zaune a gida ne ya kamata ki zamanto kina da ilimin saboda zaki ilmantar da wasu ya zamanto in dai baki da ilimi ta yaya zaki ki tarbiyyar yaranki to saboda haka kuma da yawa din akwai irin wanda suke samu na kasu daga karatun su kamar ni kin ga na samu ta wajen rashin mahaifi to akwai da yawa wanda suke samu kuma wasu kuma al'ada ne wani al'adan ma za a iya nuna maka cewa fa mace fa bata da wani amfani cikin karatu iyakaci kawai mace in ta girma a yi mata aure to idan an mata auren nan shikenan to kuma karatun nan yana da matuƙar muhimmanci ko da gidan auren ne za ta zauna in matuƙan tana da ilimi da bambanci da wanda bata samu karatu ba ko ga yanayin abincin da za ta dafa ko ga yanayin gyaran jiki da yanda za ta gyara gidanta ba za ta bari wani cuta ya tunkari iyalinta ba saboda tana da ilimin da za ta iya kare kanta da shi to ni saboda haka ina supporting ilimin ƴaƴa mata 100% gaskiya
to harkar siyasa kin bayyana cewa kin shiga siyasa ba ma shiga siyasa kaɗai ba har kin yi kokarin tsayawa takara yaya zaki bayyana gwagwarmayar siyasa tsakanin mata da yadda kika gani a abin ga abokan tafiya maza kuma musamman menene yakan zama kadangaren bakin tudu ga mata da suke neman tsayawa takara akwai waɗansu lokutan da mazan su ne ba za su goyi baya ba akwai lokutan da iyayen har da iyaye mata ne
ai harkar siyasa a gurin ƴa mace babban jihadi ne to mun za ta fuskanci kalubale kala-kala gara ma yanzu a koda yaushe ina ga kama a hiran da aka yi da ni na cikin shekarun Voice of America na yi wannan magana na ce muryar Amurka tana daga cikin wanda ta taimaka ta daɗa wayar da kan mata har ga shi yanzu suna fitowa su tsaya takara har a samu Bahaushiya ƴar arewa za ta tsaya takarar gwamna da sauransu duk ya kawo asali ne saboda irin taimakon wayar da kai ga mata da ake yi ta wannan kafafen yaɗa labari to amma akwai ƙalubale gaskiya kafin a karɓi ƴa mace a ce daga society tukuna ma iya family ɗinta da iyaye wasu ma iyayen ne za su nuna cewa ba su dace ba za ta zubar musu da kiman gidansu za ta yi menene wani kuma ma miji ne ba zai ma fi goya mata baya ba amma ni ina ƙoƙari ina kuma daɗa wayar da kai ga al'umma cewa ƴa macen nan ita ma fa mutum ne ko ba gaskiya ba idan aka ce an yi inganta rayuwanta ko ina da kamar inganta rayuwar al'umma ne gabaki daya don ita ma tana buƙatar yanda ɗan namiji zai yi walwala ita ma za ta yi walwala farko a arewacin Najeriya ƙalubalen da mata suke samu shine abu biyu ne sai a cikin maganar siyasar ƴa mace ana saka addini a ciki sannan a cikin maganar siyasar mace ana saka maganar kuɗi a ciki wannan kuma ya shafi siyasar Najeriya ne idan har mace mata ba ma da ƙarfin da za a ce za mu goga da maza ta wajen abin da ya shafi fannin tattalin arziki su maza sun riga sun yi nisa ta wajen wannan bangaren to saboda haka suka nuna cewa za su zuba kuɗi kuma in suka zuba wai akan cewa akan menene a taka danci ko to su suka ce za su iya zuba koma nawa ne don su kare ƴa mace ita kuma ƴa mace ita tana ganin cewa cancanta ne ka bata ba wai a don saboda haka mu muna fuskantar kalubalen maganan wannan siyasan kuɗin nan na watsa kuɗin nan wallahi yana damun ƴa mace sosai in wasu mafi suna da buƙatar su fito takarar kuma su yi takarar amma saboda ƙarancin basu da shi sai suka ga suna kuma da cancantar da za su taimaki al'umma su taimaki ƙasa amma sai su kiga sun zauna wasu kuma suna gudun abubuwan da zai je dawo kar a ce sun ɓata ko sun zubar da mutuncinsu al'umma irin kallon da za a rinƙa yi musu amma dai da sauƙi yanzu kamar yadda kafafen yaɗa labarai suke ta wayar da kan jama'a yadda ake ɗaukan ƴa mace lokacin da muka yi takara ake ɗaukan mu yanzu ba a ɗaukan mata haka ɗin sun fito ɗin.
Kuma za mu da sa'aya a shirin namu na wannan makon sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin da nufin yaya ta gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga dukkan bakin namu da kuma abokiyar aiki Aisha Mu'azu da ta ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. Yanzu a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.